Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na hantsi a yau Laraba ta ƙarshe a watan Nuwamba shekara ta 2022 da fatar an waye gari lafiya alheri Grace Abdishe tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. Bayan labaran duniya za mu nufi jihar Niger inda ake cece kuce tsakanin jam'iyyun siyasa da ke yankin ne yakin neman zaɓe. Kamar kowace ranar Laraba wannan shirin Aisha Ma'azu za ta gabatar da shirin ciwon ƙyamaki shirin da ke nazarin ƙalubale da mata ke fuskanta a rayuwa da nufin neman mafita. Muna kuma tafi da muhimman rahotanni da ke ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru a wannan mako, amma kafin nan ga Hanifa da Kanin da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga cikakkun labarin duniya. Kokarin da Amurka ke yi na ganin an sassauta zaman tankiya tsakanin Turkiya da mayakan Kurdawa a arewacin Siriya da alama bai yi tasiri ba, inda dukkan bangarorin biyu suka ki sassautawa duk da gargadin da ake yi na cewa duk wani rikici yanzu zai taimaka wa kungiyar ta'addancin IS ne kawai. Jami'an ma'aikatar tsaro da na sojin Amurka sun ce suna tuntubar Turkiya, kasar da ke kawance da kungiyar tsaron ta NATO da kuma dakarun Siriya na SDF da Kurdawa ke jagoranta, babbar kungiyar kawance a yakin da ake da IS, amma har yanzu ba a cimma wata nasara ba. Bamu ga alamar raguwar tankiya ba, abinda mai magana da yawun hadakar dakarun kawancen da Amurka ke jagoranta don kawar da kungiyar ISIS da ya shaidawa muryar Amurka ta email kenan a jiya Talata, yana mai nana ta kiran a sassauta tankiyar a dukkan bangarorin. Duk da kiraye-kirayen da aka shayi a jiya Talata, Turkiya da dakarun SDF sun nuna alamar suna cikin shiri idan rikici ya ci gaba, inda jami'an Turkiya suka kafe kan cewa dole a daina ganin dakarun SDF a matsayin abokan hulɗa a yakin da ake da ta'addanci, amma a matsayin wani bangare na kungiyar PKK ta Kurdawa, wato kungiyar ta'addanci da ke da mazauni a Turkiya. Yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a biranen kasar Sin dangane da tsauraran matakan gwamnati na dakile yaduwar COVID, a gefe guda kuma ana fafatawa a shafukan sada zumunta na kasar Sin da ma duniya baki daya, wato fafatawar da ke gwada karfin fasahar da ke sa ido kan yanar gizo na kasar Sin da ake kira Great Firewall. Daraktar kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch a China, Sophie Richardson, ta ce da alama jami'an kasar Sir na komawa yin amfani da wasu hanyoyin fasaha marasa ƙarfi don dakile sakonni da ake yadawa ta yanar gizo, yayin da masu zanga-zangar suka kware wajen isar da sakonninsu ta hanyar kaucewa matakan gwamnati na sa ido a internet. Ms. Richardson ta faɗa wa muryar Amurka ta Skype cewa 'yan sanda na tsayar da mutane kan titina a cikin ababen hawa na haya, suna tilasta musu ba su wayoyinsu na hannu na zamani domin 'yan sandan su duba su ga ko suna ɗauke da rubuce-rubuce kan zanga-zangar, ko sun ɗauki hotuna ko bidiyo, ko kuma sun tura wa wasu mutane waɗannan bayanan. Wasu masu zanga-zangar a birane kamar Beijing da Shanghai suna samun hanyar tura bayanai game da matakan da ake ɗauka ta hanyar yin amfani da wasu fasahohi da za su kaucewa na gwamnati, da aka yi imanin suna amfani da wata fasaha da ke taimakawa wajen toshe abubuwan da aka haramta a ƙasar. A jiya Talata, sanatocin Amurka 61 suka amince da ƙuri'ar kare auren jinsi ɗaya da kuma na tsakanin jinsuna, yayin da wasu 36 suka yi akasin haka. Sanatocin jam'iyyar Republican 12 ne suka kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin wanda za a tura wa shugaba Joe Biden don sanya mashi hannu ya zama doka bayan ya samu amincewar ƙarshe a Majalisar Wakilan Amurka. Lallai al'ummominmu na buƙatar samun nasara, mun fuskanci abubuwa da yawa, inji Kelly Robinson, shugaba mai jiran gado ta kungiyar kare haƙoƙin 'yan luɗi da maɗigo ta LGBTQ. A matsayina na wadda ta yi auren jinsi ɗaya, na samu kwanciyar hankali a yanzu. Na san yanzu 'yan uwana da nake yi wa fafutuka za su kasance lafiya. Udurin ya soke wata dokar aure ta shekarar 1996 wacce ta bayyana aure a matsayin tsakanin mace da namiji a ƙarƙashin dokar gwamnatin tarayya. Haka kuma kudurin zai buƙaci jihohi su amince da auren jinsi ɗaya da aure tsakanin jinsuna da ake yi a wasu jihohin. Ko da yake hakan bai hana jihohin yin dokokin da za su haramta auren ba. To ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kada a yi nisa nan gaba kaɗan Halifa za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotonnin namu a jihar Niger Nigeria inda 'yan jam'iyyun hamayya ke zargin jam'iyyar APC mai mulki da tozarta musu yayin da jam'iyyun ke ƙoƙarin jan ra'ayoyin magoya baya a yaƙin neman zabe. Zargin da jam'iyyar APC ta musanta kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana.
Jam'iyyar PDP ta ce duk da yarjejeniyar yin yakin neman zaɓe cikin kwanciyar hankali da aka rattafa wa hannu a baya, amma a yanzu suna samun matsaloli na tsokana daga ɓangaren jam'iyyar gwamnati wato APC, kamar yadda mataimakin shugaban jam'iyyar na PDP a jihar Niger Alhaji Yusuf Makusidi ya yi ƙarin bayani.
Muka je muka sa billboard ɗinmu a nan wurin Fago, abokan hamayyar mu suka je suka kikkita mana billboard. Mun zo mun sa wani babba a hanyar da ake kiran shi Mandela Junction, cikin dare aka zo aka kware da sauransu. To su ana neman mu da faɗa amma mu ba za mu faɗi. Wasu sun zo wurin da mota, da branded mota na jam'iyyar gwamnati cikin dare ƙarfe 2 dare suka zo suka kware wannan.
To ita ma dai jam'iyyar NNPP mai kayan marmari ta ce akwai fargaba akan yadda APC ke yawan yakin neman zaɓe da wasu matasa masu matukar hadari. In ji jigon jam'iyyar kuma ɗan takarar kujerar sanata na jam'iyyar ta NNPP a yankin gabashin jihar Niger, Honorable Ɗanladi Umar Abdulhamid.
Waɗansu 'yan takara suna yawo da 'yan ta'adda.
Kamar 'yan takara ne wace jam'iyya kenan?
Yawancin 'yan takara ne ke wannan masu riƙe da gwamnati, saboda su ke da mulki a hannunsu suna ganin duk abin da suka ga dama za su yi. Mun lura jam'iyyar da ke kan mulki tana amfani da kuɗi, ko a je ana mutane rajista, ana ba su waɗansu fom, an ce za a ba su gudun mun kuɗaɗe za a ba su wani abin da shi ba mamaki shine idan akwai wa'innan kuɗaɗe za a bayar ba a ba da su tuntuni ba sai lokacin da zaɓe ya zo.
To da yake mai da martani game da waɗannan zarge-zarge da kuma ƙorafe-ƙorafen kakakin jam'iyyar ta APC a jihar Niger Malam Labaran Sarkin Kaji ya ce su masu bin doka ne sai dai korafi kawai irin na 'yan adawa.
Mu ba mu yadda wani ya bi mu da makami ba, ba mu yadda wani ya bi mu da shaye-shaye ba. Duk wanda ya biyo mu da makami ko da shaye-shaye mukan tsaya mu ce fita baka cikin mu.
To akwai batun kamar yakin neman zaɓe haka da kuɗi ko kuma nuna wasu dabaru na mulki haka da su 'yan adawa nan suke zargi.
To wannan kuka ce suke kaiwa, kuma Allah shine shaidan mu kuma jagoran mu gonan jihar Niger Alhaji Abubakar Sadiq Sani Bello tun a yakin neman zaɓen cikin gida ma bai nuna hali na kama karya yadda suka saba su gwamnatin PDP a can shekaru a baya ba.
A yanzu dai jam'iyyun na ci gaba da fafatawa domin neman ƙuri'un al'umma a babban zaɓen na baɗi. Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Gaida na Batsari, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da ci gaban labaran duniya.
A jiya Talata, sabon babban hafsan sojan Pakistan Janar Asim Munir ya kama aikin jagorancin dakarun kasar da suka kware a fannin makaman nukiliya a daidai lokacin da ake sake fuskantar barazanar ta'addanci da kuma ƙara kiraye-kirayen babban hafsan da ya fidda hukumar daga harkokin siyasa. Tsohon shugaban babbar hukumar leƙen asiri ta ƙasar da ake kira ISI a taƙaice ya fara aikin riƙe mukamin na shekaru uku a matsayin babban hafsan soja a wani biki da aka nuna ta talabijin a ƙasar a birnin Rawalpindi inda hedkwatar sojan ƙasar take. Munir dai ya karɓi sandar aiki daga Janar Kamar Javid Bajwa wanda ya yi murabus daga mukamin bayan wa'adin shekaru 6 da aka tsawaita mai cike da takaddama. sojoji sun taka gagarumar rawar wajen mulkin kasar da ke kudancin Asiya mai yawan jama'a kusan miliyan 220. Sojojin ne suka kitsa kawar da zababbun gwamnatoci ta yin mu'amala da abokan hulɗar siyasa. Sannan kai tsaye sun yi mulkin Pakistan kusan rabin shekaru 75 na tarihin kasar. An shiga yanayin alhini yayin da Senegal ta samu damar shiga mataki na biyu na cin kofin duniya daidai lokacin da ake cika shekaru 2 da mutuwar Papa Bouba Diop. Tauraron kwallon da ya sa suka samu damar shiga wasan kwata final a karon farko a shekarar 2002. Khalidu Koulibaly ya sanya wani abin hannu na musamman mai dauke da lamba 19, wato lambar Diop. Su kuma ƴan wasan suka rike tuta mai hoton dan wasan na tsakiya bayan da dan kwallon nasu ya zura kwallo a ragar a minti na 70, inda aka tashi da ci 2-0 a wasan da suka yi da kasar Ecuador, abin da ya sa mataki na 16. Diop, wanda ya mutu yana da shekaru 42, ya ci kwallo a wasa da Senegal ta buga da Faransa, inda ta doke Faransa da ci 1-0 a gasar 2002. Kana ya zura kwallo a wasan da Senegal ta tashi da ci 3-3 a wasan karshe na rukunin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, Halifa Kabir Isa ta karanto. To madalla, kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Kake mana hanzari a wannan bangare, har yanzu suna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin Ciwon Yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yau zauren Ciwon Yamace zai duba ne akan tasirin da matan da suka ci gaba za su iya yi wajen inganta rayuwar mata masu tasowa, musamman ma iyayensu ba su da ƙarfin aljihu. Kuma bakin namu a yau sun yi Honorable Fatima Talba, tsohuwar 'yar majalisar wakilai a Majalisar Tarayyar Najeriya daga jihar Yobe, kuma 'yar takarar wakiliyar ƙaramar hukumar Fika a wannan zaben shekara 2023 idan Allah ya kai mu, da kuma Dr. Furira Garba Bagel. Da farko na fara ne da neman jin ra'ayin bakin namu Hajiya Fatima da Furira a game da wannan da aka wallafa da tasirin da zai iya yi a cikin al'umma.
Ta tashi da wahala kwarai tun da ta mata tashi a Mareniya, wadda ta girma a hannun babarta kamar yadda ake faɗa, kuma ta dai yi wahala sosai. Ta yi talle, kuma ainihin asali ma ita ƴar Turga ce, wato ta faro ne daga cikin jeji har Allah ya kawo ta shi, ba a nan Najeriya ba, har a ƙasashen waje. Tana da abubuwan da take yi, ya nuna dai cewa inda Allah ya nufi mutum kuma wahala sai ya tafi, duk inda ka ƙarisa daga jeji ka ba, dukan mu ma duk ƴar Turga ne, amma ba ta hana mu karatu ba duk abin da ta yi mini. Amma yau ga ma'anan alhamdulillah, har za mu tashi a gaban jama'a mu yi doka abin na Allah. So muna so wannan abu ya taimaka wa mata da suke duniyar nan, ba ma Najeriya ba, kar su kasa a gwiwa, ko kuma wasu ma za su daddanne su, ko wani hali ya hana su su tura ƴaƴansu karatu. Ta kowane hali ake ai ta hoɓa su har Allah zai kai musu gaci. Wannan
suke da ra'ayin cewa dokokin kasar suka gaza wajen ba da dama ga mutuncin mata a madafar iko da
da dokoki, ban ba dokar da ta hana mata. Kike tradition, al'adu su ne suke kama na ci baya harkar mata. Yanzu da muka tashi ma ai mutane da yawa suna ta ce ba za a zaɓi mace ba, ai annabi ya ce, Allah ya ce, ba wani annabi ko Allah da ya ce.
wannan ba karamin takan rawan gani ce ba saboda azumaci yar arewa ba fulata na wanda aka haife ta a Abuja ta fara rayuwarta a Abuja a cikin takan wannan matsayi da ta kai ne yanzu ta je ta America ta kafa kamfani na kwalliya wanda kuma har tana kwalliya mai manyan fitaccen America wannan ba karamin abu farin ciki bane kullum gashi nan muna fighting for ilimin yara mata a cikin labarin da zaki karanta takan zaki gayyani da ita duk da America a Uganda ko amma wanda ta rike ta kanwa mahaifi ta dage sai ta yi makaranta to wannan ilimin da ta shi sai ta inda ta ci saboda haka wannan ya zama wato wani abin alfahari ma yara ɗan arewa da kuma suna ruga za a iya nuna musu cewa duk da suna ruga ba wai rayuwarsu ya kare a wannan ba da sauran yara dai wanda yanzu haka suna ganin rayuwa ba su da wani
suna kamar dai da yawa rayuwa da za su zama wani
wannan zai zama wasu madubi na cewa za su iya zama wani abu a rayuwa
duba ga cewar yanzu an kaddamar da gangamin zaɓe na shekarar 2020 mata sun daɗe suna hutawa da cewa ba a ba su dama in ma a dama da su daga jam'iyyu a ba su yi mukamin shirya ma su yi mallaka in aka zo zaɓe mata sun suka fi zaɓe in aka zo gangami su suke fita su yi waɗannan abubuwa amma a zaɓe sai ka duba mata tsirarru ake zaɓa a gwamnati
lokacin da na tashi da farko ai sai da aka rubuta jafar kafin ya rasu cewa da wata mata za ta zo ta tashi a yau wanda ake ce jiha ce kuma ta musulmi kuma ana shari'a jafar ya ce musu ai ba sarauta za ta yi ba wakilci za ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Zainab ta wakilce shi saboda haka wakilci ta sannan kuma wasu malaman abin da yasa suke haka ne abin da na kula ba karatun suka sani ba irin yan karatun zukun nan ne kawai ka samu qur'ani baka samu fasara sa ba in ba haka ba Allah da ya namiji aiki ya mace sannan ya san dalilin da yasa yi Balkisu mai gadan zinare ba ta yi mulki ba mulki ba dan menene za a ce mutum ba zai je wakilci ba saboda haka malaman mu ne waɗanda ba sa ganewa ai yanzu akwai muhawara sosai akan ma a cikin malanci saboda ai yan Adamawa yanzu suna da mace wanda take so ta tashi gwamnati ana ta fama da su wasu malamai suna cewa ai constitution nake yi ai tsarin Najeriya constitution ne ba shari'a yake ba saboda haka in radio zai baka hutu ka zauna a gida gobe ka je kana shiri dan me kuma constitution ba zai ga maka cewa mace za ta wakilci ko za ta yi sarauta ba in dai har za ka yarda da ɗaya dole ka yarda da ɗaya amma malaman na gaskiya wanda suke tsakanin sa da Allah sun san cewa Najeriya ta dore ne akan constitution ba akan
baya ga wannan akwai batun sha'ani wa musamman kuma a ce al'adar da inda ka fito za a ga yawanci mace an fito a ganta ne ba a ji ta ba wani irin jan hankali za ni yi wa iyaye zan bai wa ƴaƴansu mata ilimin da ya dace a kullum fata da muke kenan da kuma kiran ne da iyaye mata cewa su ba da yaransu mata ilimi saboda mace kai ka ilimantar da mace ka ilimantar da al'umma ne wannan ba wai wasa bane saboda mace ita take da kai sai za ta lura da iyayenta muna gani kullum zaki ga maza su suke bani labarin yanda ƴaƴansu mata su suke lura da su wani yace min idan da ya sani da bai saka ƴaƴan shi biyar kuma za mu kan saboda sun yi aure su duka suna ta jin daɗi da iyalan su ɗan shi da bai sa ta a makaranta ba ita take lura da shi saboda haka mata saboda koda ta sani su ya kamata a ilmantar da yara mata kuma da abubuwan da suke shiga ciki ba sa jin daɗi a gidan mazajen su idan ya arina ta yi ilimi tana da aiki ne tana tsaye akan kafar ta ba a samu irin wannan matsaloli da muke samu a cikin al'umma ba ko namiji ya suke ta za ta biya mu ƴaƴan kuɗin makaranta saboda haka kullum muna jan hankali muna faɗakarwa kan iyaye su bar yaran su mata su yi makaranta su samu
Hajja Fatima mata sun daɗe suna kukawa da rashin basu dama kamar maza
wannan din abu ne wanda kuma ya kaban ya dau sassala yanda a ko ina ake a ƙasa babu inda aka taɓa ba da equal right ga mata da maza duka amma kawai abin da muke faɗa shine a wakilcin da suke bamu ko kuma kimanin da ake bamu yayi kankanci ya kamata da koda kashi 35 da muke ta neman sannan ma ya tabbata amma alhamdulillah wannan karar an ci tafiya mai kyau saboda na tuna sabuwar woman leader da nake da ita yanzu Dr. Betty da matar chairman na party ne yanzu matar Alhaji Adamu da matar shugaban kasa ita minister Colin Talent wallahi Hajiya har akan guwar su sun durkusa domin a bawa mata wannan kashi 35 da sani na wannan akai kuma kafin a ce an kawo sunayen mu ina ɗaya daga cikin wanda aka rubuta wa state letters a gwamnoni akan dan Allah su yi kokari gwamnan mu lokacin shine chairman din extraordinary convention committee gwamnan Yobe mai Malabu ne lokacin da aka yi national women summit matar shugaban kasa ta zanda shi a gaban duniya ya kuma yi alƙawari za su kimanta ba wa mata kashi 30 Allah da ikon sa ya fara daga jihar sa tunda yanzu mu mata biyu mun zo daga jihar ko da bai kai 35 ba at least a cikin 6 ko 7 aikin ga ya ba mu kashi 25 ko wani abu haka yanzu akwai wata jiha wanda na san mata mu 10 suka fi na APC saboda haka an samu ci gaba kadan ba to amma ba hawan ba saukar ko an ba mu 100 in ba a tashi an goya mana baya ba a gurin zabe sai su kada to saboda haka muna neman inda za a yi irin waɗannan workshops da menene da ake tura Scotland a yi kokari a rinka yin kokarin yanda za a samu a tallafa wa mata ta hanyar samun wani kuɗi da za ku shiga zaben da maza
suna ganin cewa mata ne ba su fita kawo kansu domin idan mata su suka fiye wajen zabe dai yaya ake yin zaben maza ba matan ba
laifin da yasa an riga an gaya musu cewa zaben mata haram kama a area mu kenan uraren arewa arewa saboda haka da wannan maza a zo a kama ka a ja maka aya amma yanzu aka shiga fadakar da su yanzu kwanan na gaya mata ne kike musu ni din mace ce kuma yar wadansu ne kuma kuna da yaya mata yanzu ga anan ba gidan da zaki je baki samu bazaware bi ba kuma sun tashi dawa da yayansu za su dawo gida ka sayar da akuya ta zo tana ci maka danga saboda haka in kai encouraging din matan su ma su tafi su karatu su kare kansu ko aiki suka samu sai za su taimaka ko da ba zo ba zai samu ko da ba shawo kan abun ba ana fadakar da su kuma fadakarwar ta su masarci sannan muna da shugabanni jajirtattu ai wanda ba su yarda da wannan din ba sannan ai yanzu samarin da muke da su yanzu youth din nan a yanda ake wala ba wani wanda zai zo yana musu wa'azin wannan mace uwarka mace matarka mace ƴaƴanka mata ka ce kai baka san mace ba ƙarya ba ko kuna kallon mu kaman kishiyoyi ne ba ku daukan mu kaman muna complimenting efforts ne kuma duk mace da take da gaske tana samu ta zama wannan
wani irin jin hankali za ki wajen ba da dama ga waɗanda suke da baiwa tallafa musu kuma su samu damar gina ƙasa ai idan suka lura za ki ga kanyen mu mata sun saki su yi bisa wannan makeup ɗin yanzu ko ni kan wata ita ce aboki ta biyu ai wannan makeup ɗin ana saboda haka a yanzu yara sun waye banda ma ilimin da suke zuwa su yi ta gama university ta gama NYSC hoton ƙasa amma kuma suna da kamfanin da take kwalliya mu ƴan mata a jiki zaki ga ana zo ana neman su saboda haka gwamnati na gudanar da gwamnati ƙara ba su gudunmawa ko da loan ne da ake bayarwa a sa su ma a ciki saboda su ma su bunƙasa a kai irin wannan matsayi da isa hajjar kuɗi. To wannan sabo kamar yadda na faɗa yana nuna wa yarinya ƙarama wanda koda daga ruga take koda daga ƙauye take cewa tana da dama da za ta iya zama duk abin da take so ta zama babu wani abin da zai halatta matukar ta sa ran ta yi kokari cewa za ta yi wani abu za ta iya zama idan ta samu goyon baya daga iyaye ko kuma daga wani in ba aure iyaye take girma ba amma ka ga wasu su tun samu ta saka ta a makaranta saboda haka tun ba zai ci ba abu ba zai taɓa faruwa ba saboda da addu'a da kuma kokarin ka na kanka da abin da kake so yarinya take so ta zama insha Allah za ta kawo na jan mutane wajen maza cewa su bar matan su su ilimi da sana'a cewa ba haka bane abin da ake faɗa mace ne ilimin za ta taimake ka idan mata su maza su buɗe wajen su daga abubuwan da suke faruwa a yanzu za ka ga cewa kana fatuwa kana mutuwa kana kabuwa ɗaya uba ɗaya wanka uba ɗaya uba ɗaya ba zai lura da ƴaƴanka ba idan kana wani ɗan lafiya ya ce min babu namiji musan mahaukaci sai wanda bai bar mata abin da za ta samu wani abu ba bayan ya mutu saboda baka san wani hali ba duk wani abin da ƴaƴanka suke so su zama idan ba ka so su yi bara ko kuma su lalace sai ka mutu da abin yi kuma kanka sai
mai sauraro abin da shirin ciwon yamaci ne wannan makon ya kunsa kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya gaya mu yayin da shekarar 2022 ta fara bankwana da mu idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu tsakuro muku wasu daga cikin muhimman maudu'an da muka tattauna a wannan shekarar yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa wani lafiya
ma da lagai da Aisha yanzu kuma sai muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan kasar Kamaru a wannan mako
don fara shaidarin mu na wannan makon ne da jaridar Nation ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da turo mana cewar yanda ake radin wanda zai gaji kujerar shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru a fadin kasar ta shugaba Paul Biya wai dan sani mai suna Frank Biya amma ɗan bangaren masu amfani da harshen ingilishin kasar Jamhuriyar Kamaru sun ce dole ne dan asalin wannan bangaren nasu shine ya kamata ya karbi wannan kujerar ta shugaba Paul Biya idan lokaci yayi jaridan Economic Quotidien kuma cewa ta yi rikicin Russia da Ukraine ya kawo matsaloli a kasashen nahiyar Afirka kan matsalolin tsadar rayuwa da kuma yadda farashin kayayyakin masarufi suka yi tashin gauran zafi amma gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta umarci babban banki na tsakiyar nahiyar Afirka ta tsakiya BEAC da su yi kokari na tallafawa manoma makiyaya da kuma 'yan kasuwa domin samun sauƙin rayuwa a fadin kasar ta Kamaru. Jaridar The Guardian Post kuma ta kasar Kamaru godiya ta yi wa shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Paul Biya wajen kokari da yake mutuka gaya na gyara birane da kauyuka da makarkara domin ganin cewa ya bar baya mai inganci da kuma yadda al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru za su yi alfahari da shi ko su yi masa madalla bayan ya bar mulki a kasar Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Ekohusan ce kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi ministan lafiya na kasar Kamaru Musa Maldama shi yana kokari na ganin cewa ya tantance likitoci masu nagarta a fadin kasar ya kuma sanci bara gurbi wanda suna hoge ne a cikin gudanar da ayyuka da suke yi musamman ta bangaren lafiya a kasar. Ya ce dole ne kafin wani lokaci aka cewa kasar Kamaru tana da likitoci nagari da kuma nagarta a fadin kasar baki daya. Sai kuma jaridan Zeration kuma ta yaba hukumar sufuri na kasar Jamhuriyar Kamaru wanda suka fara aiki da waɗansu na'ura na zamani wajen biyan haraji na kan hanyoyi. Na'urar da ita ce take buɗe wa al'umma hanya ko direbobi idan sun zuba mata kuɗin da ta tambaya, idan kuma baka biya ba wannan na'urar ba za ta ba wa direba masu tuka motoci hanyoyi domin wucewa ba. Ya zire waɗannan na'urar sun fara aiki a fadin kasar Kamaru baki daya. Sun yi haka ne ba don komai ba, domin daƙile cin hanci da karɓar rashawa da kuma almudahana da kuɗaɗen gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin namu na wannan makon ne dai da jaridar Le Message ta kasar Jamhuriyar Kamaru, wanda ita kuma sharhi ta yi kan yadda shugaban kasar Kamaru Musa Biya ya umarci da a sako tsohon ministan ruwa da ƙarfin wutar lantarki na kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Atanganakuna bayan ya kwashe shekaru shida a gidan gyara halin ka, yayin da ake zargin sa da rubuta ciki akan waɗansu makudan kuɗaɗe. Tsohon ministan da ya arce ne kuma aka kamo shi a birnin Bauchi kasar tarayyar Najeriya, aka dawo da shi kasar ta Kamaru kuma ya ci gaba da zama a gidan yari. Amma halin yanzu dai ya biya kuɗaɗen da ake bin sa, shine shugaba Biya ya ce a sake shi ya je ya zauna da iyalansa a garin su. Mama Awal Garba, Mujar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla kafin mu karkare ga takaitaccen labarai.
Yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a biranen kasar Sin dangane da tsauraran matakan gwamnati na daƙile yaduwar COVID, a gefe guda kuma ana fafatawa a shafukan sada zumunta na kasar Sin da ma duniya baki daya, wato fafatawar da ke gwada ƙarfin fasahar da ke sa ido kan yanar gizon kasar Sin da ake kira Great Firewall. Daraktar kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch a China, Sophie Richardson, ta ce da alama jami'an kasar Sin na komawa yin amfani da wasu hanyoyin fasaha marasa ƙarfi don daƙile sakonnin da ake yadawa ta yanar gizo, yayin da masu zanga-zangar suka ƙware wajen isar da sakonni ta hanyar kaucewa matakan gwamnati na sa ido a internet. Kokarin da Amurka ke yi na ganin an sassauta zaman tankiya tsakanin Turkiya da mayakan Kurdawa a arewacin Siriya da alama bai yi tasiri ba, inda dukkan bangarorin biyu suka ki sassautawa duk da gargadin da ake yi na cewa duk wani rikici yanzu zai taimaka wa kungiyar ta'addancin IS ne kawai. Jami'an ma'aikatar tsaro da na sojin Amurka sun ce suna tuntubar Turkiya, kasar da ke kawancin kungiyar tsaro ta NATO, da kuma dakarun Siriya na SDF da Kurdawa ke jagoranta, babbar kungiyar kawance a yakin da ake da IS, amma har yanzu ba a cimma wata nasara ba.
To a gaishe ki masu saurare da takaitattun labaran, kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da shirin Arewa a yau da Nasiru Adamu Elhikaya ke gabatarwa kamar kullum. Za ku iya sake sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabata, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Hanifa Kabir Isa da ta karanto labarai, da Hadiza Kyari ta wallafa labarai, da kuma Jimbi Hamza da injiniya Mikael Alheri, da muku fata alheri ko ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya. Dan Hiri.